الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يسراه وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دينك يهود بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ما هل تشم ميقوة ميقومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin 38 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan Maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullah ibn Abbas wacce take anguwar Kurbai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da ake ƙara kusantar Allah da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da ƙara fahimtar wannan littafi mai albarka fahimtar da za ta ƙara mana kusanci gare shi fahimtar da za ta ƙara mana tsoronsa fahimtar da za ta tsabtace zukatanmu daga dukkan wani datti ta miƙar da tunaninmu da ɗabi'unmu da halayenmu bisa hasken Qur'ani da sunnonin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin kafin mu ci gaba da karatu akwai babban rashi da aka yi na babban malamin musulunci Abu Ishaq al-Huwaini sai daga cikin manya-manyan malamai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu baiwar hidimta ma hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama da ilmantar da al'umma da yin wallafe-wallafe masu matuƙar muhimmanci da yin programs na TV da social media da ake yi duka wajen haskaka ma al'umma addininta da hanyar tsira babu shakka a rasa irin waɗannan jigajigan ba ƙaramar asara ba ce a cikin al'umma saboda fitillu ne masu haskaka ma al'umma hanyar tsira kuma ko shakka babu a cikin rayuwar irin waɗannan bayan Allah akwai karatuttuka da darussa dukkan bawan Allah malami wanda ya taso akan tafarkin sunnar manzon tsira sallallahu alaihi wasallama bisa hasken Qur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama yana tafiya akan manhaji na magabata a cikin rayuwarsa in ka duba za ka ga akwai darussa da abubuwan koyo da yawa wannan bawan Allah ya shahara da abubuwa na alkhairai mabambanta daga ciki alhimmal aliya himma ta gaske a wajen neman ilimi tun a ƙuruciya kenan da ilmantarwa daga cikin abinda nake tunawa na himmarsa wanda abun buga misali ne shine lokacin da ƙuruciyarsa yana rubutu akan jera hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallama alal atraf ana bi taqat hadithiyya misali ya dauko hadisi wannan hadisin yazo a misali mustan yazo kaza sai ya masa kaci sa guda ɗaya sai ya aje wannan hadisi kaza kaza yazo ko ya maimaita a waje kaza ya mai kaci sai da yayi bi taqa guda 600 wannan da bakin shi naje yana fada bitaka 600 da yazo yana so a jera su a tace su sai ya samu daliban sa zarata masu himma gidan da yake zaure da dakuna da aka shirya wadannan katin abin nan taifofin da bitakokin ya kwashe iyalansa gaba daya ya je ya koma wani apartment wannan gidan ya bar mataliban ya ce ku zauna cin ku da shan ku di yana kaina abinda nake so muhimmatu mu gyara waɗannan bitsagogin mu shirya su yadda zai yi ma duniyar hadisi amfani kuma ya sauke matalibai masu bincike kissa ce wata mai zaman kanta ba ƙarshen ta nake so mu kai ba amma ina so mu fahimci a yadda ya yi mata har ya iya yin waɗannan bitsagan guda 600,000 ma'ana fiye da rabin miliyan ce wanda wannan yana nuna maka irin himmarsa yana da wata kalma ko slogan da yake yau maimaitawa yana cewa wanda bai da sahibu alhimmar da'ifa la yanjah wanda yake da ƙarancin himma yake da rauni a wajen himma ba inda zai je ba zai ta nasara a rayuwa ba kaga wannan yake nuna maka irin himmarsa daga cikin abubuwan koyo a cikin rayuwarsa shine bayan tarin ilimin da Allah ya masa sai aka yi masa baiwar kankan da kai kuma ba za ka taba jin yana albatan wani abu da ya shahar da shi na ilimi ko a'a mun yi kaza wanda karatu ne wannan malamai da ɗaliban ilimi musamman a wannan zamanin hasali ma duk akwai lokacin da an sha yaban shi a gaban shi sai dai kaga yana hawaye yana kuka sosai saboda tashin hankalin da zuciyar shi take samun kanta a ciki idan ana yaban sa to ina ga wanda zai zo yana yaban kanshi da kanshi shi kuma shi yasa daga cikin abin da yake bambanta ilimin magabata da ilimin akasunsu shine magabata na kware suna nesantar duk wani abin da zai nuna su wani ne a babin ilimi ba sa yarda da a yabe su ma ya wuce misali ballantana su yabo kansu saboda suna ganin ilimin nan wani kasuwanci ne suka kulla da Allah suke neman yardar Allah ta hanyarsa ba burge mutane ba ba yabon mai yabo ba ba a buga su a jarida ko wani abu ba wannan shine manufar sannan baya ruduwa da mabiya ko dalibai yanda a bi shi ko a'a baya so ma wanda wannan shi ma daga cikin abin da yake bambanta ilimin magabata da na zamani ina tuna ɗaya daga cikin malaman mu a Madina Muhammad bin al-Mukhtar al-Shanqiti akwai wata rana a harabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi karatunsa ranar alhamis yake yi bayan magariba to Allah ya sanya mu zukatan bayi tsananin kaunar shi duk randa zai yi karatu a bangaren da yake zama a haram zaka ga yanda ake cincirundo ake taruwa ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so goma ba ba so hamsin ba na sha ganin yadda ake bin sa ina tausaya masa yadda ake kama kanshi ana sumbanta ana kama hannun shi ana akwai wata rana a shahid ce wata rana jama'a sun biyo shi da yawa wallahi ya tsaya ya daka madalibai tsawon ce me haka ya kuka samu wannan na bin mutane haka na baya so kaga wannan shine tarbiyyar magabata ita ce tarbiyya ba ruduwa da mabiya ba ba ruduwa da abin nan ba to da haka irin wannan karatu ne ga malamai karatu ne ga dalibai to bawan Allah ne ya shahara da wannan ya shahara da kankan da kai sannan daga cikin abin da ya shahara da shi ya shahara da tsananin san manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa tsananin san manzon Allah har ana buga misali da shi na sha ji ba ɗaya ba ba biyu ba yana faɗan irin ƙaunar da yake wa manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi hasali ma yana cewa wallahi a ce a ba shi dama ya ga fuskar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ta so ɗaya kawai ta gitta ta gaban shi ta haƙiƙa to a shirye yake ba da komai na shi komai ya zama bai da komai din ya ga wannan abin na shakon da wannan darajar wannan matsayi ya shahara da san manzo Allah sallama akwai lokacin da ana hira da shi da kanshi yake fadan wannan sai yake cewa yanzu da nake wannan maganar ina jin zuciyata tana girgiza kamar tana so ta buga kirjina ta fito saboda yanda take ji na shautin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ba mamaki in ya tsaya ya hidimta mu sunnar manzo Rahama sallallahu alaihi wasallam daga cin abin da ya shahara da shi har wala yau ya shahara da tsananin san Qur'ani ba nan wasa ba kuma sai daga cikin makusantansa wanda amini na ne sosai sosai na kusa da shi sosai sosai yana ba mu labari yana cewa Muhammad Siddiq al-Meshawi ya bata mai karatu me yake nufi Allah ya masa tsananin kaunar Meshawi ne dazu nake ganin yar Meshawi Fadiya tana yin tai post tai turo sako a Facebook tana cewa ina roƙon Allah ya hada ka da wanda kake tsananin kauna mahaifina kenan Muhammad Siddiq
Allahu akbar Allah
so yana tsananin san shi yake cewa ai makaranta sautin makaranta yana baci yana disashewa idan suka ji sautin mai shawi
Allahu akbar
ma'ana wanda suka san shi a da sun ce Allah ya masa shi ma baiwar murya to amma tun da ya tasiranci da mai shawi sai muryar shi ta asali ta bace kawai sai ta koma shigen ta mai shawi idan ka ji yana karatu zaka san cewa akwai kauna Meshawi tare da shi akwai tasirantuwa akwai wasu abubuwa da Meshawi yake wanda masu yin irin wannan suna da karanci to amma shi yana yi cikin sauki saboda alakar da take tsakanin su ta zuci da kuma kauna daga cikin abin da ke tabbatar da kaunar shi da Qur'ani shine jiya Allah ya masa rasuwa mun tashi nan muna tashi bai bi da minti biyar ba aka sanar cewa ya rasu din ni kafin kai gida na ga sanarwa to jiya da safa jiya alhamis kenan a jiya litinin yana suma ya farka mana ajali ya zo masa sai Allah ya kaddara ya farfado gab da asuba yana farfadowa akwai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi manya sunan shi Hatim sai ya ce yi sauri ka sanya mun karatun Meshawi na suratul Zafir
Allahu akbar Allahu akbar
wallahi abin da yake kenan yi sauri ka sanya mun karatun Meshawi na suratul Zafir sai yi sauri ya sa sai ya ce ba wannan muryan ba wannan nake so ba ya dinga kokarin ya sa sai can akai dace ya sanya karatun suratul Zafir abun mamaki daidai inda ya dana karatun kawai Meshawi ya fara karanta ya qaumi inna ma hadhihi alhayatud dunya mata'un wa innal akhirata lahiya darul qarar
Allah akbar
wannan shine kusan abu na karshe da yaji a rayuwarsa ajali ya zo masa wanda wannan yana nuna maka girman Qur'ani da matsayinsa da tabbatar da cewa duk wanda ya yi sakaci bai kulla zumunci da Qur'ani ba zai nadama a karshen rayuwarsa Qur'ani babban guzuri ne da zai lallashe ka ya kwantar maka da hankali ya sanya maka nasuwa lokacin da kake barin gidan duniya wanda ya saba jin wake-wake abinda zai nema a sa masa kenan wanda ya saba jin dan asharar Allah abinda zai nema kenan wanda ya saba jin Qur'ani kowa da abinda ya saba me yafi ban sha'awa a ce a ƙarshen rayuwanka kai Qur'ani take so a sa maka wannan ba wai za ka ce bari in bari in ajalin ya zo zan yi haka ba ne shi wannan yanayin ba kai kake dictating ma kanka mai abinda ka shuka shi yake shaping din me zai faru kamar yadda mutum zai ta furuci da maganganun da ya saba yin su shi ma ba shiryawa zai yi cewa bari in ce kaza ba a'a kamar yadda la ilaha illallah da zaka faɗa a ƙarshen rayuwa insha Allah muke fatan mu cika da ita
insha Allah
ita ma ba wai buri zaka yi ka ce to lokacin in yayi zan faɗi kaza ba a'a sallolinka azuminka alaƙarka da Allah alaƙarka da Qur'ani tsaftar zuciyarka, rashin munafunci da kaza da kaza, su suke taimaka maka da taimakon Allah sai ka faɗi la ilaha illallah. Mun fahimta? Shi yasa Qur'ani shi ne mafi darajar guziri bayan tauhidi da kaɗaita Allah, wanda bawa zai riko da shi lokacin da kake barin duniya. Kuma ka ga ikon Allah ayar da aka buɗo malam bin Shawu ya fara karanta, wanda wannan wallahu alam yana cikin mubashirat, abubuwa na bishara insha Allah, abubuwan da yawa, amma zan rufe da na ƙarshe. Shi ne tun kusan satuttukan ƙarshe na ajalinsa, makusantansa sun tabbatar da cewa ba abin da yake faranta masa rai irin kamar abu biyu: jin Qur'ani da kuma bibiyan ɗalibansa ya ji me suke ciki na alkhairi na ayyuka, domin ya natsar da shi cewa zai bar baya mai kyau. Ɗalibansa wanda nake ce muku mutumi na ne, amini na ne, wallahi jiya yake tabbatar min cewa shekaran jiya babban ɗansa, malamin ya sa babban ɗansa ya kira shi ya ce, me kake jiki a babin ilimi, babin kaza, domin ya samu nasma. Har ƙarshen rayuwa ilimin ake hidimtamawa, ilimin ake ƙoƙarin watsawa. Bawan Allah mutumin arziki, Allah ya jarrabe shi da doguwar jinya, ya yi jinya, an jarrabe shi da cututtuka masu yawa, ciwon zuciya, ciwon kansa na hanta, kansa na huhu, kansa na abin nan kidney, ana masa dialysis sau uku a sati. Kullum kun san me yake cewa, ana abduhu falyaf'al bi'abdihi ma sha'a, ake yake yau maimaitawa, ni bawansa ne, ya yi abin da ya so da bawansa, abin da yake ta maimaitawa ke, ana abduhu falyaf'al bi'abdihi ma sha'a, ni bawansa ne, ya yi abin da ya so da bawansa. Kun ga qimmatu al-istislam billah, cikakken total submission, ni ƙauya ga Allah ke. Wannan karatu ne gare ni, mai magana karatu ne ga masu sauraro. Mu fahimci cewa akwai wasu bayan Allah da gaske fa su fa sun kulla kasuwanci da Allah, kuma da yardar Allah sun girbe, kuma za su samu abin da suka shuta. Allah muke roƙo ya haskaka makwancinsa, ya yarda da ayyukansa, kurakuransa Allah ya masa gafara, Allah ya haɗa shi da masoyansa, fiyayyen halitta da sauran bayin Allah na kwarai. Allah ya azabta shi da samun ceton manzara masu salama. Ya Allah, ga mummuna da rai muna numfashi har yanzu, Allah ka fuskantar da zukatanmu da tunaninmu zuwa abin da kake so ka yi da shi. Allah, muna roƙonka dukkan wani abu da zai sha makantar da mu daga bin tafarkinka, ko me Allah ka kawar mana da shi. Allah ka azabta mu da neman yardarka, kai kaɗai ka azabta mu da tsantsanta ibada gare ka da ikhlasi, ka azurta mu da neman yardarka, ka azurta mu da kyautata ibada, ka azurta mu da mantawa da komai in ba kai ba a babin ibada. Allahumma amin. Bayan haka akwai mahaifin ɗaya daga cikin ɗan uwa Muhammad Kabir Cidawa, wanda yake karatu a Madina, shi ma mahaifinsa ya rasu, wanda yake garin Jos. Allah ya karɓi rayuwarsa ɗazu. Muna neman ‘yan uwa mahalarta da sauran masu sauraro su sanya shi addu’a. Allah ya masa gafara, Allah ya haskaka makwancinsa, Allah ya daɗa ayyukansa, Allah kuma ya bayansa albarka.
Amin.
Mu kuma Allah ya kyautata ta mu.
Amin.
Na'am, karan kuma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. واحد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
جزاك الله خيرا.
آمين.
الله سبحانه وتعالى يتي ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الله سبحانه وتعالى أتكم ونن آير دا آير زعم الذين كفروا يا أنبتي أبوه وداقه وأندى aiki ne mummuna waɗanda suka ki gaskata manzancin manzara masa salama suka siffanta da shi ko kuma kafirai suka siffanta da shi. Abu na farko shi ne faɗin da zancen da suke faɗa na cewa a basharun yahdunana, cewa yanzu ba wanda za a zaɓa a aiko shi a matsayin manzo gare mu sai ɗan adam irin mu, wannan magana ce ta kafirci. Saboda haka wanda ya faɗe ta a da ya bar imani, ya bar da'irar musulunci, wanda ya faɗe ta jiya da yau, wanda zai faɗe ta gobe shi ma da haka. Na biyu, fa kafaru wa tawallau, juya baya ga manzancin manzara masu salama, juya baya ga kiran da yake yi, wannan shi ma aikin kafirci. Abu na uku shi ne za'aman ladina kafaru an lin yub'atsu, mutum ya riƙari ya cewa babu tayarwa bayan an mutu, wannan shi ma aikin kafirci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dhalika bi annahu kanat ta'tihim, sun cancanci uquba da azaba ne da halakarwa saboda jiya da shekaran jiya manzannin Allah sun zo musu da haske, sun zo musu da shiriya, sun zo musu da fayyatacciyar hanya wacce babu ƙura babu takacewa a cikinta. Amma fa qalu abasharun yahdunana, sai suka zaɓi bujire ma umurnin Allah, sai shaitan ya siya zuciyarsu ya karkatar da tunaninsu daga cikin abin da ke tabbatar da karkacewar tunaninsu, cewa abasharun yahdunana, yanzu mutum ne zai zo mana da shiriya, mutum ne ɗan uwanmu wanda babu bambanci tsakaninmu da shi, shine zai zo ya kira mu zuwa ga bauta ma Allah shi kadai. Fa kafaru wa tawallau, sai suka kafirce ma Allah sannan suka juya baya. Allah ya ce wastaghna Allah, Allah ya wadatu da iman daga imaninsu, ba a buƙatar imaninsu, Allah wadatacce ne ba wanda baya buƙatar komai a wajen kowa a daidai lokacin da kowa yake buƙatar komai a wajensa. Wallahu ghaniyyun hamid, lallai Allah subhanahu wa ta'ala wadatacce ne, mai yalwar arziki ne wanda arzikinsa bai ƙarewa, bai da farko bai da ƙarshe, kuma dukkan mutane matalauta ne masu miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi. Sannan shi ne wanda ya cancanci yabo mutlaquhu, yabo wanda bai da iyaka, bai da farko bai da ƙarshe. A daidai wannan gabar muka tsaya a majalisar mu na jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma kansa kirari da wannan sunan tare da gwama shi da wasu daga cikin siffofinsa. Ya siffanta kanshi da cewa shi ghaniyyun hamid ne, kamar yadda ya zo a nan, ya zo ya yi wallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. kage sai Allah subhanahu wataala lokacin da yake zaburantar da mutane yake karfafa mana ciyarwa da mikawa da bada sadaka cewa ku yi kokari ku bada abu mai kyau mai nagarta wanda kuma inda za a ba ku irin shi za ku yi farin ciki za ku so sai a ƙarshe ba shi kuke yi mawa ba kanku kuke mawa kuna yi ma kanku tattali ne da uzurin da za ku tafi da shi gidan gobe kiyama sannan Hamid Allah subhanahu wa ta'ala a mai gode ma bayansa ne idan sun yi ma'ana zai biya ku da fiye da abin da kuka yi ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya cancanci godiya ku gode masa da ya ba ku damar yin sadaka ya tunasar da ku muhimmancinta to da haka kaga anan ka samu cewa Allah ghaniyun ne Hamid sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da cewa ghaniyun ne halim inda Allah ya ce qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku bada sadaka da babu cutarwa bayan an yi ta qawlun ma'rufun magana mai dadi magana mai sanya farin ciki wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha ka ba mutum hakuri ka ce babu hali sai gobe sai wani lokaci wannan yafi zama abin sha'awa akan ka ba mutum sadaka ko kyauta kana aibata masa kana kushe shi kana cin mutuncinsa sai Allah ya ce wallahu ghaniyyun halim lallai Allah wadatacce ne sadakan nan da aka ce ku bayar baya bukatar ta ku ne mabukatan ta sannan halim sunan Allah halim yana bayuwa ne zuwa ga ma'anar wanda yake cuculo muku da ƙofofin alkhairi da arziki da albarka tare da ɗaga muku ƙafa a kan kurakuranku kun roƙa a ba ku duk da cewa kun yi wani aikin da ƙila kun cancanci a hana ba ma saboda karamcin Allah da haƙurinsa da kauda kansa a kan kurakuran bayi sai ku yi ba daidai ba kuma a ƙara lullube ku da karamci da rahama sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da siffar ghaniyyun karim fi haqqihi a haƙƙinsa kamar yadda ya ambata a kissar Sulaiman ko da Al-Hudahuda ya ce mene falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ko liyabluwani ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim anan ana tabbatar da cewa arzikin ya kai arziki ya tumbatsa duk yadda aka baka to ballo ma aka yi fincile aka baka daga taskar daga kogin karamcinsa karamcinsa bai da farko bai da ƙarshe duk yadda aka baka to din fincile aka baka daga tekun karamcin Allah sannan Allah subhanahu wa ta'ala har walayo ya siffanta kansa da cewa ghaniyyun ne rahim amma wannan lafazin bai zo ghaniyyun rahim ba a ina ya zo wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma to kaga ya tabbatar da cewa shi ghaniyyun ne rahim fi sifa la fi lafzi a lafazin bai zo ba a qur'ani amma a sifa ya zo wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma saboda haka bawan Allah lokacin da ka ɗaga hannu kana roƙo ka tuna cewa kana roƙon ghaniyyun hamid ne kana roƙon ghaniyyun halim ne kana roƙon ghaniyyun karim ne kana roƙon ghaniyyun rahim ne me tausayi to ashe wanda ya siffanta da waɗannan siffofin ba wanda ya cancanta a kyautata masa zato cewa zai bayar in ba shi ba waɗannan siffofin suna suna ƙara zaburantar da wanda ya san Allah ya ƙara sakantancewa da lamarin Allah ya ƙara yarda da cewa Allah mai yi ne kuma tausayinsa da rahamarsa da jin ƙansa ba su da farko ba su da ƙarshe kamar yadda karamcinsa shi ma haka yake. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za'amal ladina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah suna riya cewa Allah ya ba'athu cewa ba za a tayar da su idan suka mutu to sun ci sun cinye kenan babu rayuwar gobe babu rayuwar lahira sai Allah ya ce kul ka ce da su bala ba haka al'amarin yake ya lamarin yake la tub'athunna kul bala wa rabbi Allah sai ya rantsuwa ya ce ya rantse da kanshi ya rantse da shi shi mahalicci ubangijinta da kai gaba da la tub'athunna wallahi za a tayar da za a tayar da ni za a tayar da kai za a tayar da ke za a tayar da kowa sannan thumma latunabbaqunna bima amiltum wallahi thumma litarahi thumma da take fa'idantar da abin da zai faru daga baya bayan an tayar da mu abu na gaba shine wallahi za a ba kowa labarin aikin da ya aikata a bayan kasa ma'ana daga cikin abin da za a ba ku ko kafirai labari har da ƙaryata tayar da ku dinnan da kuka yi yana cikin ayyukan ku za a ba ku labari Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir ai wannan ba ma abun is not an issue to discuss ba abun tattaunawa bane akan shi ya riga ya faru jira yake yi ta wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai tsananin sauki a wajen Allah in dama akwai wani abin da yake a auna shi a matsayin mai wahala da mai sauki a wajen Allah Allah babu wani abu sunan shi mai wahala a cikin a wajensa to amma in dama akwai a ma'aunin da kwakwalwarku ke tunani to wannan mai sauki ne a wajen Allah wannan aya bakandam ya ce mai zaman kanta wacce take tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa wacce take tabbatar da cewa kuma akwai hisabi wacce take tabbatar da cewa dukkan ayyukan bayi da muka aikata har wannan zaman da muke yi yanzu har maganan nan da muke yi yanzu har sauraron nan da kake yi yanzu duka yana cikin ayyukan za a ba mu labarin da wata niyya muka yi da wata manufa muka yi yardar Allah muka nema yardan mutane muka nema burgewa aka nema duka sun malatu nabba unna bima amintu wadhalika ala Allah yasir da tayarwan da hisabun da bada labaran duka ala Allah zalika yashmalu kulla ma madha yana gama duk abin da ya gabata saboda haka yana game tayarwan mai sauki ce a wajen Allah to bayan tayarwan fa akwai ba da labari shi ma mai sauki ne bayan wannan akwai hisabi bayan wannan mai zai faru imma nar wa imma jannatu wa imma nar duka waɗannan abubuwa ne masu sauki a wajen Allah Qur'ani yana da wasu mawdu'ai wasu topics da malamai suke kira al-mahawir al-qur'aniyya ko kuma al-mawdu'at al-qur'aniyya ma'ana inda zaka kalli qur'ani ka ce wai shi qur'anin nan wasu topics ko mawdu'ai ya fi tattaunawa a kansu to in ka dubi qur'ani zaka ga cewa yana magana ne akan mawdu'ai guda shida ko bakwai waɗanda waɗannan mawdu'an su ne aka taskance a cikin suratul fatiha to wannan ayar tana tattaunawa ne a ɗaya akan ɗaya daga cikin waɗancan mawdu'an daga cikin waɗannan mawdu'an shi ne tabbatar da cewa akwai tayarwa bayan mutuwa akwai rayuwar gobe wanda wannan shine Allah ya ambata a ƙarƙashin fadinsa mai daraja mai tsarki Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin lafazi ne da yake tabbatar da cewa ashe akwai gobe kiyama kenan, to goben kawai ita kadai ce babu rai. To ko Malam Bahaushe yana cewa me yayi amfanin baɗi ba rai, to ashe akwai rai a ranar kenan. Mun fahimta? Don ba a kira rana rana idan ba kowa, to ba kowa za a kira ta rana. In ka ji an kira rana rana, to ta ansa sunanta rana ne saboda ala, saboda sanin da wani ya yi mata shi ɗin mai rai ne ko kuma mai rayuwa ne a wannan lokacin. Mun fahimta? To za'amal ladina kafaru an lan yub'athu, sai wannan ayar ta zama mai da martani ne ga dukkan wani wanda yake riya ko yake tunanin cewa babu rayuwa bayan mutuwa. Har wala yau ayar sai ta ƙara tabbatar maka da cewa ashe mai da martani akan abin da ya shafi tabbatar da gaskiyar addini da tabbatar da abin da ya Qur'ani ya zo da shi ko sunnonin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar, ashe ba bata lokaci bane mai da martani akan aqaid, akan aqida, akan abin da yake addini baya miƙuwa sai da shi. Wannan abu ne wajibi, ana buƙatar shi. So ba a daga kafa akan abin da ya shafi alaƙar zukatan bayi da mahalicci, abin da ya shafi aqida, abin da ya shafi tauhidi, wannan babu compromise akan. Ba abu ne da za a ce a rika birne shi kar a tattauna a kan shi ba, saboda ai shi ne addini, shi ne the most expensive capital da kake da shi, abin da ya fi tsada na jarinka da ka mallaka, shi ne abin da Allah zai maka hisabi a matakin farko da shi, shi ne abin da yake zama maka guzurin tafiya lahira. Mun fahimta? Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarara yake mai da martani ga irin waɗannan miyagun aqidu da suke cewa babu tayarwa bayan mutuwa. Kalmar za'ama asali a larabci kalma ce da take bayuwa zuwa ga dukkan wani tunani ko wani ra'ayi ko wata magana da ta saba ma abin da yake shi ne gaskiya, sannan wani ya ɗauke shi a matsayin ra'ayi ko ya mai da shi abin talla ko abin tattauna a kai, sai a ce za'am. Kuma a ka'idar larabci sau da yawa duk inda za'ama ta zo, to ana samun an al-masdariya ne bayanta, sawa'un mushaddada ko al-mukhaffafa min as-saqila. Kaga anan za'amal ladina kafaru an, kaga an ta zo mukhaffafa min as-saqila ko kamar yadda Allah ya ce bal za'amtum sai me lam naj'al lakum maw'ida, ko sai na an ta zo bayan za'ama haramuni fi ghamaratil mawti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzawna adhab al hun bima kuntum taqulun a'banan. Akwai dai za'amtum an da suka zo da yawa kusan hudu ko biyar, sannan wani lokaci za'ama, za'ama tana zuwa bayanta ba lallai a samu an ɗin ba a larabci. To ba dole ba ne dole in za'ama ta zo bayanta ya zama an zai biyo baya, kamar yadda mawaƙi yake cewa za'amat ni shaykhan walastu bi shaykhin innama shaykhu man yadibu dabi ba, kaga yace za'amat ni shaykhan bai ce za'amat ni, za'amat annani ba, amma dai mafi al'aksar shi ne za'ama bayanta an ta zo, kamar yadda Jarir yake cewa za'ama al-farazzaqu an sayaqtulu marba'a abshir bi quli salamatin ya marba'u. Wannan dai bani ne na larabci da nahwu, amma dai yana da alaka da ayar mu alaka ta kai tsaye. Alakar ita ce in ka fahimci wannan cewa masdariya ce, sai ka ce za'amal ladina kafaru allan yub'athu asalin maganar shine za'amal ladina kafaru intifa'a ba'thihim waɗanda ba su yi imani ba sirriya kore ta yadda su kaga masdar ɗin ke mun fahimta za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athu jama'a ayoyi mabambanta a cikin littafin Allah sun zo da tabbatar da rayuwa bayan mutuwa sun zo da tabbatar da cewa idan an mutu za a tashi sanin cewa ko yadda da cewa bayan mun mutu za a tayar da mu wani abu ne da wata allura ce da take taimaka mana wajen aikata ayyukan alkhairi saboda ta san cewa akwai hisabi walau anna idza mitna turikna la kana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay yake cewa mai hikima yake cewa da idan mun mutu ba za a tayar da mu ba ai da mutuwa ta zama hutu ga kowa kowa ma din hayakin duniya ya masa yawa sai ya buri ya mutu shikenan ya huta sai dai inda gizo ke saka har da koke ma shine walakinna idza mitna wa isna idan muka mutu za a tayar da mu sannan wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in ko shakka babu za a tambayi kowa daga cikin mu akan komai da ya kasance yana aikatawa lokacin da kafiran Makka suka ƙaryata cewa akwai rayuwa bayan mutuwa Qur'ani ya yi amfani da hanyoyi mabambanta wajen ƙaryata su tare da tabbatar musu da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa daga cikin hanyoyin da aka yi amfani da su tuna mana yadda muka zo duniya tuna mana da asalin halittar mu sai Allah ya ce ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th wannan ayar da ita da za'aman da zina kafaru hujjoji ne na kai tsaye masu tabbatar da cewa duk wanda ya riya cewa babu tayarwa bayan mutuwa ba mu sani ba me da me a ya ayyuhan nas me da me Allah bai ce ya ayyuhal ladina amanu in kuntum fi raibin ba sai ce ya ayyuhan nas in kuntum ashe nas ne yaushe za ku zama amanu idza lam takunu fi raibin min al-ba'th idan kun yadda cewa akwai tayarwa to ku masu imani ko kuma kun siffanta da ɗaya daga cikin siffofin masu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuntum fi raibin min al-ba'th in har yanzu kuna shakka akan cewa akwai tayarwa bayan mutuwa Allah ya ce fa inna khalaqnakum min turab ku dinnan fa ku ne muka halitta daga ƙasa thumma min nutfatin daga sannan daga dugon maniyyi ƙasa ta koma dugon maniyyi ƙasa ai a halittar annabi adam kenan sannan sauran mutane wa basa minhuma rijalan katiran wa nisaa dukan mu daga dugon maniyyi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لغم مدين نن يركي دي يقوم بدن جني بدن جني يركي دي يقوم صوتا ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وأن متسوء جعل أجاب أنا سهر أحيبيش وأن متقدم أكم أي برنسة farin nan shi ma kala biyu wani farin a yi shi tun a sati uku hudu biyar wani farin za a yi shi ne bayan an hura ma wannan jaririn rai bayan an fitar da gabansa an fitar da hannu da hanci da fuska da sauransu wani kuma fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tifla thumma litabluwu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a kun ji hujja ta farko kenan wacce take tabbatar da tayarwa bayan mutuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan yace وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت سنن ذاك كسا حجة تبيو ذاك كسد بات دري معنى كسد تبوش كسد بات شياوة أشكنت كسد بات دري أما فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إذا مك سوك المت دروا سيك تاجر جزا تاقركا نقبتش mai farkawa ta daga bacci sai kaga shuka mai ban sha'awa ta fito anan Allah subhanahu wataala ya kafa hujja da rayuwar da kasa take yi rayuwar fitar da tsirrai bayan jiya ba ta da rai ta bangaren fitar da shuka ya kafa hujja da ita akan tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa kamar yadda yace wa min ayatihi أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت سيتمنه إن الذي أحياها لمحيي الموتى نما سي الله يتي وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ashe waɗannan bayanan da aka yi misalan da aka buga an buga su ne domin ku samu ce yaqinin cewa wa annahu yuhyil mauta cewa lallai Allah yana raya matattu sannan wa annallaha yab'athu man fil qubur dukkan wanda aka birne in aka ce man fil qubur kada ka ce to wanda ba a birne shi ba me ake nufi shi ba za a tayar da shi ba a'a duk mutumin da ya mutu ko duk wata ran da ta mutu sawa'un an birne ta ko ba a birne ta ba inda take shine kabarinta mun fahimta kamar yadda malaman tafsiri suke ambata a fadin Allah umma amatahu fa akbar haka anan Allah subhanahu wata'ala cikin sauki yayi amfani da abin da muke gani na shuka na gonakinmu kowa yana burin ayyuwa gona ta bushe babu komai ko kuma gari sahara desert babu shuka ko to haka misalin yake wajen tayar da matattu sannan haka misalin yake kamar yadda kuka san cewa kun wuce da waɗannan stages ɗin a rayuwa daga kaza zuwa kaza zuwa kaza har kuka zo bayan kasa aka haife ku to waye ya bada damar ku zo duniya wani kanikanci aka yi lokacin da kuke cikin ciki har kuka samu kanku a matsayin masu rai har kuna iya gaddama har kuna iya cewa babu tayarwa bayan mutuwa to wanda yayi wannan halittar jiya shin afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid mun fahimta bayan nan akwai inda za ka iya cewa dandazon hujjoji dandazon ayoyi da suka markaɗa shubuhar masu cewa babu tayarwa bayan mutuwa a ina wannan dandazon hujjojin ya zo a ƙarshen suratu yasin ina ce na'am ba network ne ko azumin ne awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya radim wa yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin 'alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yaral insan wai shi mutum mai gaddama wanda yake jayayya yake riya cewa babu tayarwa bayan mutuwa. Awalan yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Kaga wannan ayar ta yi daidai da in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnahu min turab. Tana yadda aka halice mu daga dubban mu ne zuwa jini zuwa tsoka zuwa kaza har aka haife mu muka zo duniya. To Allah ya ce abun mamaki sai kaga fa idha huwa khasimun mubin. Shi wanda daje yake gudan tsokan can da jini har yanzu gashi ya zama wani mai tinkawo har yana iya gaddama. Allah ya ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Yana buga misalai wanda shi a dattin tunaninsa yana ganin misalai ne da ke tabbatar da cewa babu tayarwa bayan mutuwa. Amma wa nasiya khalqahu ya manta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi a matakin farko. Ya zo a dalilin saukar waɗannan ayoyin wata rana Umayya bin Khalaf ko kuma ɗaya daga cikin kafiran Makka wata riwaya aka ce ba Umayya ba aka ce Wa'il ne ya ɗauko wani ƙashi tsohon ƙashi wanda za a iya ɓaɓɓallawa sai ya zo wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai yake yana ɓallashi yana wurgarwa sai yake cewa ya Muhammad أو تزعم أن الله سبحانه وتعالى يخلقنا من جديد بعد ما أرمنا يذكرنا جنن شو الله زي إياه كاره لترنو وبنجي جنكا يزي إياه لترنو كمريدة بايم من رجدة جي كمريدة وانا كشدة نكي قف الله ويرجدة جي سنا أتيكم زاي إياه قوم الناس يداو لترجية شكرا جا كي الله سبحانه وتعالى يسوع كدة وانا آية ga shi ne ake ishara zuwa ga wadara balana matsala wani siya halwa. Shi ya sa malaman akida, malaman ƙur'ani suke cewa a cikin waɗannan ayoyin musuke zancen tattaunawa suke cewa akwai hujjoji guda bakwai waɗanda suke tabbatar da tayarwa bayan mutuwa a cikin waɗannan ayoyi. Hujjar farko a kafa hujja da asalin annash'atul ula ala annash'atul akhira. Kafa hujja da halittar farko ta tabbatar da cewa ashe akwai halitta gobe. Ina aka ambaci wannan hujjar? An ambaci wannan hujjar ne a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Hujja ta farko. Hujja ta biyu ita ce alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara al-istidlalu bi ikhraji ar-ridd min ar-ridd. Kafa hujja da yadda Allah ya fitar da kishiyar abu daga kishiyarsa, to ai wannan hujja ce da ke tabbatar da wanda ya yi wannan zai iya tayar da rai. Mecece fitar da kishiya daga kishiya? An fitar da wuta daga ice, ice kuma ɗanye ne. To amma gashi muna ƙyasta wuta daga ice kuma a samu wuta. Ara'aytum an-nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'u. To wannan hujja ce da ke tabbatar da cewa za a tayar da wanda ya yi wannan zai iya wancan. Shi yasa akwai ma wani ilimi da na ga ɗaya daga cikin manyan malamai ya ambata Ibn Abi al-Izz al-Dimashqi wanda ya sharhi aqidar al-Tahawiyya yana mai da martani ga mulhidai waɗanda suke ganin cewa ƙashi da ya rududdige ai ya siffanta da wani sanyi. Sanyin nan shi ke tabbatar da cewa hankali bai kamata ya karɓi cewa a tayar da jiki da tsokar da ita kuma take siffantuwa da ɗumi da zafi daga ƙashin da shi kuma yake da sanyi ba. Kaga falsafa ce. Sai Ibn Abi al-Izz al-Dimashqi yake cewa wannan aya allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara martani ne ga mulhidai na jiya da na gobe da za su zo wanda za su ce ai ilimin kimiyya ya bayyana mana cewa idan an mutu ai akwai wani sanyi a cikin ƙasa, sanyin da bai kamata a ce an samu dumin da kuma za a iya kera sabuwar tsoka. To wani irin sanyi kuke magana? Shin sanyin ya kai sanyin da ke cikin jiƙaƙƙiyar bishiya ne da aka iya kunna wuta daga jikinta? Mun fahimta? Sai ya ce wani akwai karatu sauran ƙarin bayanin sai gobe, za a insha Allah za mu ji hujja ta biyu, a ta uku kenan, da ta huɗu, da ta biyar, da ta shida, da ta bakwai, daga hasken waɗannan ayoyi, hujjojin da suke tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa. Karatun shi ne tabbas dai akwai rayuwar bayan mutuwa. Abin da ya rage, ka san wani tanani ka yi, ka san wani shiri ka yi, ka san wani guzuri kake shirin tafiya da shi, don ko shakka babu akwai tsayawa a gaban Allah, akwai hisabi a kan ilminka, a kan dukiyarka, a kan ‘ya’yanka, a kan matarka, a kan mijinki, a kan zancicikan da muke furtawa, muke yin magana, muke magana da su, duka akwai hisabi a kai. Wanda ya fi kowa wa yau shi ne wanda ya makin shi tanadi kyakkyawa, wanda zai wuce a gaban Allah sanin ani bayan ya je da kyakkyawan guzuri. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala ya azurta mu da yin irin wannan kyakkyawan guzuri, ya sanya mu daga cikin bayansa waɗanda za su shuka alkhairi a rayuwarsu, su ci gajiyarsu idan sun koma ga Allah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اكوي باكو دا مكاي دكتور ابراهيم دكتور عبد الله ابراهيم عبد الله علي بن فرشان رسول مالمي ني تفسيري مسلاچن دنجا باون الله متمن ارزقي يا كاو منا زياره منا مسا فاتن الخير ومنا مسا الدعاء Allah ya ƙara masa albarka a cikin rayuwa, kuma ya amfanar da al’umma daga abin da yake ilmantar da mutane. Ina ganin za mu ba malaminci ɗan ya ce mana wani abu domin mu amfana da guzurin da ya zo mana da shi. Wassalamu alaikum wa
rahmatullah.
Muna gode wa Allah subhanahu wa ta’ala da ya ba mu dama na iso zuwa ga, ko muka iso zuwa ga wannan majalisi mai albarka. A shekarun da ta gabata, Allah ya yassare na zo nan garin Zaria, mun yi karatun mata a masallacin, na maza a masallacin Danja, na mata kuma mun yi a nan. To bana a wannan lokacin a bare shi kuma babban malaminmu
enjoy
ai ba da so wajen wajen saboda ba lokaci ne, shi kuma yana adamawa. So a lokacin da mun yi magana da shi daga baya, bana kuma ina bauchi, sai na ga cewa Dr. Jamilu Muhammad Sadis zai yi tafsiri a masallacin Warwai, sai na ce to alhamdulillah malaminmu zai yi tafsiri na maza da yamma, ni kuma zan yi tarjama na mata da safe kamar yadda muka saba. Kuma kowa da kowa ya san wannan haka yake, abu ne wanda babu shakka ciki. Shi Dr. Jamilu Muhammad Sadis, kamar yadda na faɗa, ɗaya ne cikin magabatanmu. Allah shi dakatar da mu. Na zo ne kawai na yi ziyara, kuma na ji daɗi, na yi farin ciki sosai sosai yadda ake ƙaruwa da ilimi da Allah maɗaukaki ya yassare wa mala. Allah ya ƙara albarka, Allah ya sa mu dace. Kawai ɗan jan hankalin da zan mana mu ƙara riƙo da Alƙur'ani, saboda cikin Alƙur'ani akwai komai, duk wani kai ruwa rana da ake yi wato karancin tadabburi da neman fahimtar hukunce-hukunce da karancin bibiya na abinda Al-Qur'ani ya kunsa yasa ake ta samun matsaloli tsakanin bangarori daban-daban na musulmai. Al-Qur'anin nan ya kunshi komai da komai. Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Al-Qur'an Allah madaukaki ya saukar da Al-Qur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama don yayi bayani wa mutane hukunce-hukuncen da suka ɓuya musu da wasu mas'aloli waɗanda suka ɓuya musu. A sai idan aka duba Al-Qur'ani kamar yadda aka tambayana na Aisha ya ƙabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yace ƙabi'unsa shine Al-Qur'ani, bi ma'ana duk abinda Al-Qur'ani yace ai yana yi, abinda Al-Qur'ani yace a bari yana bari, ta ɓangaren kowane irin abu ne. Saboda haka da aƙida da hukunce-hukunce da komai da komai Al-Qur'ani ya ƙunsa. Duk wanda ya fahimci Al-Qur'ani ya san cewa Al-Qur'ani shine ya bada yayi bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai fasara Al-Qur'ani. Duk abin da aka ce ayi in dai sunansa ibada to baya samun karɓuwa sai an yi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. Saboda daga Al-Qur'ani ake in aka saukar da Al-Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake bayani. So shi yake bayanin dungu da sako na abin da ya ɓuya da abin da ba a gane ba na Al-Qur'ani. To yau idan ka zo kai kokarin raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko maganganunsa ko ayyukansa da Al-Qur'ani kaga kana kokarin raba hanta ne da jini, kana kokarin raba abu ne wanda yake haɗe wanda kuma baya rabuwa. Allah ya sani ko shekaran da ta gabata ina sauraron tafsirin malaminmu a rediyo kuma wallahi ina ƙaruwa, nakan ji daɗi sosai yadda in ya ɗauki aya yake binta daki yake fidda fa'idoji daga ciki, wallahi nakan ji daɗi ai yana burge ni. Kuma mun sani duk wani ilimi in dai na shari'a ne to makomansa madogaransa dai shine Al-Qur'ani. Saboda haka idan aka riƙe Al-Qur'anin nan wato komai da komai za a samu. In an riƙe Al-Qur'ani ba ina nasu in an saki wani abu ba, saboda Al-Qur'anin shi yake cewa a yi riƙo da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, a yi riƙo da ijma'i, a yi riƙo kuma da ƙiyasi da sauran wato ababe na hukunce-hukunce. Allah shi dakatar da mu, Allah ya sa albarka. Ban so a ce ma ni sai na ce wani abu ba, na so ne kawai na zo majalisi kuma na zo na kuma ƙaru kuma na ga 'yan uwa kuma ga malaminmu nan, Allah ya saka masa da alkhairi. Ya hana min na ce komai, amma abin da dai ba zan iya haƙuri ba zan faɗa. A jami'a sai da malami ya zama jami'a kafin muka ji na ƙaya a nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka da alkhairi, arama ka gafara, Allah ya daɗa ayyukanka. Allah ya ƙara mana san juna don neman yarda da shi kaɗai. Ita haɗuwa da ‘yan uwa masoya wanda zukata ke son su haɗuwa ce da take farkar da zuciya take sanya mata farin ciki. Shi yasa duk lokacin da ka haɗu da wanda kake son shi don Allah sai ka ji daɗi. Ballantana kuma idan ya zo maka da guzurin da zai karfafe ka wajen riko da Qur'ani da sunnonin manzaran masa sallallahu alaihi wasallam. Akramaka Allah, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya jikan magabata, Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a jannatul firdaus, Allah ya azurta mu da samun ceton manzaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka san raunin mu, ka san gajiyawar mu akan komai, muna roƙonka ka karfafe mu, ka ƙara mana fahimta, ka azurta mu da samun yardarka da kusanci zuwa gare ka. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.